Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 5 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49, 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin kuma su na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasar da ke ɗaukar matakin ramuwar gayya kan kamfanonin 'yan Afirka ta kudu da su kai zuciya nesa. Har yanzu 'yan ƙasar Bahamas na cikin matuƙar kaduwa saboda barnar guguwar nan mai lakabin Dorian. Sannan yayin da Amurka ke ci gaba da ɗaukar matakai kan Iran, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar tattaunawa da Iran.
Tuma da bayan kun ji labarai, za ku ji cewar ƙungiyar ƙwadago ta TUC a Najeriya ta fitar da wata sanarwa inda ta yi Allah wadai da cin zarafin 'yan Najeriya da wasu 'yan Afirka da ake yi a Afirka ta kudu. Amma kuma wani jami'in ƙungiyar ya ja kunnen masu kai hare-hare akan kasuwancin 'yan Afirka ta kudu a Najeriya, yana cewa
idan su 'yan South African ba su da hankali suna ci mana zarafi a South Africa, mu ba za mu ci musu zarafi a Najeriya ba. Sai dai mu yi kira ga gwamnatinsu ta tabbatar da cewa ta zage dantse ta kare duk bako da yake ƙasarsu.
Bayan haka za ku ji fashin bakin tsohon jakadan Najeriya a Afirka ta kudu, Ambassador Suleiman Dahiru, wanda shi kuma yaba wa matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na janye jakadan Najeriya daga Afirka ta kudu. Amma kuma ya ce,
ramawa da za a yi sai a yi hattara, mu ne za mu yi rashi in aka ce za a ɗauki abun da zafi.
Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da tsanar baki ke daɗa yaɗuwa a sassan Afirka ta kudu, jiya Laraba Najeriya ta kira ga 'yan ƙasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya, bayan da wasu manyan kamfanonin Afirka ta kudu aƙalla biyu da ke cikin Najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda hare-haren da ake kai musu. Ma'aikatar yaɗa labaran Najeriya jiya Laraba ta faɗi ta kafar Twitter cewa gwamnatin Najeriya na kira ga 'yan Najeriya da kar su kai hari ma kamfanonin Afirka ta kudu da ke ƙasar a matsayin ramuwar gayyar hare-haren tsana da ake kaiwa 'yan Najeriya da ke Afirka ta kudun. Babban kantin nan na 'yan Afirka ta kudu mai suna Shoprite Holding ya ce alatilas ya rufe wasu daga cikin rassan kantin a Afirka ta kudu da Najeriya da kuma Zimbabwe bayan har-haren da aka kai masu, a cewar kafar labarai ta Reuters a jiya Laraba. Haka zalika, babban kamfanin sadarwar nan na MTN mallakin 'yan Afirka ta kudu shi ma ya rufe ofisoshinsa da dama da ke biranen Najeriya bayan da aka yi ta kai masu hare-hare. Saboda munin barnar mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian a Bahamas, har yanzu 'yan Bahamas ɗin sun kasa bayyana yadda al'amarin ya faru saboda kaduwa. An yi ta amfani da kalmomi irin su ƙarshen duniya da kaduwa da tamkar tashin bom da dai sauransu wajen bayyana al'amarin. To amma kusan kowace kalma gani ake ba ta ma da ƙarfin bayyana abin da ake ciki a wurare irin su tsibirin Abaco da tsibirin Grand Bahama. Guguwar ta Dorian ta kwashe kusan kwanaki biyu tana ta yamutsa arewacin tsibirin na Bahamas da ruwa kamar da bakin ƙwarya da iska mai dira da matuƙar ƙarfi da ke kaɗuwa da gudun kilomita 251 a sa'a guda. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yayin da Amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man Iran wadda ta zarga ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci. Har ila yau shugaba Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diplomasiya da Iran. Suna son tattaunawa, suna son cimma yarjejeniya, abinda Trump ya gaya manema labarai kenan a ofishinsa bayan da aka tambaye shi kan sabbin takunkuman da hukumar Baitul Malin Amurka ta sanar da cewa an kakaba ma Iran, da kuma ko shin yana da niyyar ganawa da shugaban Iran Hassan Rouhani a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na wannan watan. Shugaba Trump ya jaddada cewa ba canjin gwamnati a Iran Amurka ke sha'awa ba. Suna da matukar sukuni, kuma ina ganin za su yi amfani da wannan sukunin, a cewar Trump a jiya Laraba. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sake gamuwa da cikas jiya Laraba bayan da Majalisar Dokokin Kasar ta kada kuri'ar amincewa da kudirin tilasta ma gwamnati ta gaya ma kungiyar tarayyar Turai EU cewa a jinkirta shirin ficewar Burtaniya daga kungiyar da tsawon watanni uku. Muddin aka kasa cimma yarjejeniyar ficewa zuwa wa'adin ranar 31 ga watan Oktoba da Johnson ya tsayar, yanzu an tura kudirin ga Majalisar Dattawan Kasar ko House of Lords. Wannan ne karo na biyu cikin kwanaki biyu da Johnson ya sha kaye kan batun ficewar na Brexit. Wasu masu ra'ayin riƙau a majalisar sun bi sahun 'yan adawa a ranar Talata wajen kada kuri'ar ɗauke batun ficewar ta Brexit daga hannun Johnson. Prime Minister ya ce 'yan majalisar dokokin sun raba shi da ƙarfinsa na iya tattaunawa da ƙungiyar ta EU. Jiya Laraba, ƙasar Pakistan ta yi gargaɗin cewa ƙasar India na abinda ta kira shuka wani masumin yaƙi a yankin ta wajen ɗaukar matakai masu cike da takaddama a Kashmir, wanda yankin ƙasa ne da ƙasashen biyu masu ƙarfin nukiliya suka daɗe suna takaddama a kai. Wata ɗaya da ya gabata, Prime Minister India Narendra Modi ya soke 'yar ƙwaryar 'yancin cin gashin kan da aka baiwa sulhu biyu na wannan yankin, wanda ƙasa ce koko yankin ƙasa ne da ke ƙarƙashin ikon India mai rinjayen musulmi tun shekaru gwammai. Tuni India ta kafa dokar takaita zirga-zirga a Kashmir, ta tura ƙarin dubban sojoji zuwa wurin, ta katse dukkanin hanyoyin sadarwa tare da kama dubban mutane, ciki har da gaggagen 'yan siyasar Kashmir da ma masu gwagwarmaya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuba da labarin mu faro da fashin maki da tsohon jakadar Najeriya Afirka ta Kudu Ambassador Suleiman Dahiru Yabana akan dangantakar Najeriya da Afirka ta Kudu da ta yi tsami a cikin wannan lokaci sakamakon hare-haren kin jinin baki wanda ake kaiwa 'yan Najeriya da kasuwancinsu da kuma 'yan ƙasar Afirka da ke can Afirka ta Kudu. Lamarin da ya yi sanadin janye jakadar Najeriya daga ƙasar, matakin da tsohon jakadar ya yaba a hirarsa da ya yi da wakilin mu Salisu Shehu Ashaka.
Abin da Najeriya ta yi ya yi daidai da aka ce jakadarmu ya dawo. In mutanen Afirka ta Kudu suna da tunani su ma ya kamata su ce jakada nasu ya koma. Wayannan abubuwan da suka tashi in ba a sasanta ba, ban ga yanda dangantaka zai ci gaba yanda aka saba a da ba. Kuma wayannan abubuwan da suke faruwa ni na sha faɗa saboda ba ɗauki ƙoƙarin matakai na magance wayannan abubuwan ba.
Kana ga akwai wani mataki ne da gwamnatin Najeriya tun da bata ɗauka ba ya saka wannan abun ake ta yi?
Tun lokacin da aka fara wannan abu ba mu ɗauki ƙoƙarin action a kan sassan Afirka ba. Wannan kashe-kashe da ake yi da sace-sace da ƙone-ƙone da ake yi, 'yan sandan Afirka ta Kudu duk sun san abin da yake faruwa, su ma suna da hannu a ciki. Kuma gwamnatin Afirka ta Kudu ta tsaya ne kawai tana kallo, ta ƙi ta sa baki. Don haka waɗannan mutanen sun ɗauka za su yi abin da suka ga dama, in suka kashe Najeriya suka ɓarra wa Najeriya ba abin da za a yi musu. Amma yanzu da aka fara cewa a dawo da jakadanmu wanda na yadda wannan World Economic Forum da Afirka ta Kudu Najeriya ta ce ba za ta je ba. Akwai wasu kasashen Afirka ma da suma da suka fushi suka ce suma ba za su je ba. Wannan ya fara nunawa Afirka ta Kudu cewa wannan abubuwan da suke din nan ba za su ci gaba ba tare da an rama ba. To, ramawa da za a yi sai a yi hattara. Mu ne za mu yi rashi in aka ce za a ɗauki abun da zafi.
Ban gane kamar mu ne za mu yi rashi ba.
Abin da nake nufi, muna da mutanenmu da yawa, ana cewa wajen miliyan uku. Waɗannan mutane miliyan uku ba aikin gwamnati suke yi ba, suna da kasuwanci. In aka ce waɗannan mutane miliyan uku su bar Afirka ta Kudu su dawo, a halin gaskiya ba daɗi ne zai yi mana ba, saboda a ce a kawo miliyan uku su zo su ƙara dagula halin da muke cike. Sannan kuma Afirka ta Kudu kamfanoninsu da suke aiki a Najeriya kamar su MTN, su DSTV, su Stanbic Bank IBTC, su Shoprite da sauransu, waɗannan manyan kamfanonin akwai agreements da aka sanin kamar su ka zo da wasu manyan 'yan Najeriya waɗanda directors ne a waɗannan kamfani. In aka ce za a rufe, to mu ne za mu yi asara. Amma abin da ya kamata a yi shi ne a takura Afirka ta Kudu, a ce kun kakashe mutane, kun ɓata wa mutane dukiyarsu, dole sai kun biya diya.
Kana ganin Najeriya za ta iya kai ƙara kamar Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma ƙungiyar Tarayyar Afirka?
Najeriya tana da hurumi ta je Peace and Security Council na ƙungiyar haɗakan Afirka. Sannan kuma Najeriya ma ta kai ƙara a Security Council na United Nations ga abin da fa yake faruwa a Afirka ta Kudu. Muna haƙuri, amma yanzu haƙurin nan ba zai yi ba. Don haka ya kamata a resolution da za a yi a ce su biya diya na abubuwan da barnan da aka yi wa baƙi da suke zaune a can.
Ambasadan Suleiman Ɗahiru kenan tsohon jakadan Najeriya Afirka ta Kudu. Ita ma ƙungiyar kwadago ta kamfanoni masu zaman kansu a Najeriya ta TUC ta biyo sawu, inda ta yi Allah wadai da hare-hare da ake kai wa 'yan Najeriya masu kasuwanci Afirka ta Kudu. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da wani babban jami'in ƙungiyar wanda ya gabatar da shi kamar haka.
Ina tare da Comrade Noah Abayo Sauro, wanda yanzu shine mataimakin sakataren kungiyar ma'aikata ta TUC. Tunaro da kuka fitar kan wannan fitina da take faruwa tsakanin 'yan kasuwar Najeriya da mutanen Afirka ta Kudu, da kuma ramuwar gayya zance da ake ana, me kuka yi ne?
TUC ta fitar da takardar sanarwa na TIR da abin da yake faruwa a Afirka ta Kudu, yanda ake cin zarafin 'yan kasuwar Najeriya mazauna Afirka ta Kudu. Video da aka yi ta gani da kuma muryoyin mutane da ake ta ji irin cin zarafin da ake musu ta ɗaga mana hankali sosai. Muna ganin sakaici ne daga wurin gwamnatin Afirka ta Kudu, domin gwamnatin Afirka ta Kudu ita take da haƙƙin kare duk wani bako da ya zo ƙasarsu. Wani abun mamaki da ya ɗore mana kai shine Afirka ta Kudu, Najeriya ta yi rawan gani wajen samun yancin kansu, domin ma'aikatan Najeriya sai da suka tattara kuɗaɗe muka tura musu can akan wannan gwagwarmayan lokacin Nelson Mandela yana da rai, har Allah Ubangiji ya sa suka samu yancin kai. So abun ya kule mana kai yau na 'yan Najeriya ne kuma jama'ar Afirka ta Kudu suke ciwa zarafi.
No Toro, idan aka bibiya ko kuma in aka biye wannan maganar, misali an nuna bacin rai kan abin da ya faru a Afirka ta Kudu, sai kuma ga 'yan Najeriya suna neman suna ramuwar gayya kan kadarorin Afirka ta Kudu kamar shagon na Shoprite da kamfanin sadarwa na MTN.
Kasan ita sha'ani na rayuwa, dole in aka ɓata maka idan ba an kai zuciya nesa ba sai a yi ta ramukan gayya, maimakon a biyo hanyoyin da ya kamata a ƙalubalantar abin da ya auku. Idan su 'yan South African ba su da hankali suna ci mana zarafi a South Africa, mu ba za mu ci musu zarafi a Najeriya ba, sai dai mu yi kira ga gwamnatinsu ta tabbatar da cewa ta zage dantse ta kare duk baƙo da yake ƙasarsu yake zaune a ƙasarsu, mazaunin ƙasarsu. kenan. Akwai wata babbar kungiya ta ma'aikata ta kwadugo ta Afirka ta Kudu da kuke hulɗa da ita
COSATU.
Yawwa, kungiyar COSATU din nan na dauka ranji kun ce ko kun tuntube su saboda a samu a yi wannan abin ta lumana a tattauna domin sasanta wannan fitinar.
Eh, tabbas muna magana da kungiyar kwadugo na Afirka ta Kudu, amma wannan haƙƙi ne akan gwamnatin Afirka ta Kudu ba kungiyar kwadugo ta Afirka ta Kudu ba. Muna da kyakkyawa alaka da su yanda za a yi a shawo kan matsalar.
Wato mana kuma nutoro abinda nake faɗa kowa da bangaren sa idan yi abin da ya dace. Misali inda masu ramuwar gayyan Najeriya sun bari gwamnatin Najeriya ta tattauna da kamar Najeriya tura wani jakada wajen shi shugaban Afirka ta Kudu shi Cyril Ramaphosa kan lamarin.
An tura jakada ya je ga yanda za a yi a shawo kan halin da ake ciki. To amma mu muna ganin abin da ya kamata ma shine gwamnatin Najeriya ta gaggauta tabbatar da cewa an karewa 'yan Najeriya da suke Afirka ta Kudu haƙƙinsu. Menene haƙƙinsu? In zama Afirka ta Kudu bai yiwuwa sai a dawo da su gida maimakon ana kashe su ana wulakanta su a Afirka ta Kudu.
Bisa kun zumunci da karama ku gujewa raya da kusuma ba sa haɗa kayan al'umma haɗa kai a Afirka muke nema. Afirka 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 mu an tasin yaya zallarmu. Yawmu ne ke mulkin kanmu, mazumta mu ya ci mazabtanmu da suke kulle a tsakaninmu.
Tuba Dalla wa Comrade Nuhu Turo kenan mataimakin kungiyar wato TUC.
Dokokin EFCC a sashi uku na advance fee fraud ya ce duk wanda ya bada wajen zama ma wanda suke aikata wayannan ayyukan za mu iya kama shi mu kai shi gaban kotu kuma zai iya samun hukuncin shekara biyar ba zai kasa shekara biyar ba kuma ba zai wuce shekara goma sha biyar ba matuka aka same shi da wannan laifin. So ina kira da jama'a cewa duk lokacin da za mu bada wajen zama mu tabbatar cewa mun tantance wani irin mutum ne aikin me yake yi.
Mai lafiya Yakubu kenan shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC shiyar jihar Kaduna bayan wani taron manema labarai da yayi kan ayyuka da hukumar sa take yi. Sai a biyo mu shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton amma kar a sha'afa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 1 ne da minti 17 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoiba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Satumba shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka gabata rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta gurfanar da wata mace da ake zargi da cin zarafin wani karamin yaro dan agula wanda aka yayata a shafinan sada zumunta inda aka ganta tana dukan yaron tana jansa da karfi. Daga nan ta kulle shi a ɗakin kare abin da yake ƙara haska fitila kan cin zarafin ƙananan yara da ake ci gaba da yi a wannan ƙarni musamman waɗanda ake ɗauka riƙo. A cikin hirarsu da wakilin mu Babangida Jibril kan wannan lamari DSP Bala Elkana kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ya yi ƙarin haske akan wannan lamari.
Ranar 3 ga watan Agusta na wannan shekara muka samu labari daga ma'aikatan mu dake sa ido ga yanan gizo. Sun ja hankalinmu ga wata bidiyo da aka aika cikin wannan yanar gizon wanda ya nuna wata mace tana bugun wani yaro karami bacin ta ba shi kashi ta tura cikin dakin da ake aje karnuka tarhe cikin wannan dakin ta wuce. To muna ganin haka muka kira sashenmu da ke binciken harkan da ya shafi yara da mata wanda ake cewa da ake kira gender unit. Mai girma kwamishina Zubair Mu'azu ya ba da umarni su gano wannan macen su kamata sannan kuma su kwato wannan yaron daga wannan kuncin da ta sashi. To binciken da ya fara da yake wannan bidiyon hoto ne dai kawai bai nuna ina abin ya faru ba. Da farko ba muna ma zaton ba ma Lagos bane abin ya faru. Da wasu suna cewa a yi jihar Enugu ne wasu suna ce a'a Lagos ne muka ne fara bincike a hankali muke amfani da wannan bidiyon da ma'aikatan mu da aka tura can su ma suna hira da mutane suna jin ra'ayin mutane a gan ko ana iya gano wannan ginin daga baya dai Allah ya sa mun gano wannan ginin a wata shi'a ce ta Surri Leri a nan jihar Lagos ran 14 ga watan na Agusta muka samu sa kamo wannan matan mace ce mai shekaru 24 ba ta da aure yaron kuma da ta ba ta yi ma wannan yaro ne mai shekara 10 ɗan uwa ne su dan shi yaron ba maraya ne mahaifiyarta ta dauko shi sanda mahaifin shi ya rasu ta kawo shi gidansu ta raine shi to ganata dai bayanin ta nuna cewa shi yaron ya buɗe fridge ya dauko wata giya cikin wannan fridge sha sai ya fara wasu dai halayen da bai dace ba tunda yana cikin ya fita cikin hankalin shi ya dau dutse ya fasa wannan miro na motar ta da haka ranta ya bace ta dauko wannan yaron ta bashi ashtarbe cikin wannan dakin na karnuka ta bashi wajen ganata bayanin goye ta aje shi ne kusan awa 2 bata bashi a kwana nan ba daga baya ta hidda shi daga wajen to mun dai bincike kuma mun kai ta kotu kuma ta aje ta gidan yarin ana dai kan shari'a kotu
to ko me ke haifar da irin wannan cin zarafin kananan yaran da ake yi Hajiya Umi Muhammad wata uwa ce kuma shugabar wata kungiyar kare haƙƙin yara mai suna Umi Foundation dake anguwar Agege a jihar ta Lagos kuma ta mun karin haske
ina jin shekaran baya last year kenan nayi wani case mai kaman haka da wata ta dauko yaro daga Bauchi ta kawo shi nan ta bada shi gidan aiki yana aiwa wata talla to yaron sai ya samu wata matsala da daddare an kawo ta suna kwance waje to irin ihun nan da ake opne fa sai firgita sai shiga wani gida to gidan sai suka kama shi da ciwon barawo ne suka da kiyarun har yaron ma yayi kaman ya suma haka ranan so aka kai shi asibiti to muka samu labari sai muka je muka samu ita wacce ta kawo shi din nayi magana da ita na ce mata mai da yaron nan inda ta dauko shi in ya samu sai ta ce ai ubansa ne ibata babu wanda isa kuma ya sa ta mai da yaron to muka dauki wannan case din at long last dai ta zo ta mai da yaron eh akwai irin wannan abubuwan suna faruwa haka da yawa
to idan hakan ya faru kuna kai rahoto ga yan sanda ne ko hukumomi
to ni dai gaskiya irin haka in ya faru gaskiya direct human rights ne dan muna dealing da su direct human rights nake kai garan kuma suna daukan mataki akan abun da gaggawa gaskiya
to ya kuka ga wannan abu da ya faru kwanan nan a nan Lagos
to mu ma mun ji labari to amma abun ba shi da dadi gaskiya ni dai kiran da zan yi ga iyaye duk lalacewan danka dai ka bar shi a hannanka saboda wace bata haifa danka ba za ta san zafin sa har ta kyautata rayuwarsa ba wannan ya biyo bayan sakaci ne na iyaye mata gaskiyan magana yawa iyaye za su haifi ƴaƴansu sai su riƙa ganin kamar ƴaƴan sun zama musu damuwa a rayuwa kai da ka haifi ɗanka baka iya rike shi ba wanda bai haife shi bane zai iya rike shi kaga akwai matsala
su ma dai iyaye maza ba a bar su a baya ba wajen yin Allah wadare da wannan halayya tare kuma da kira ga hukumomi da su ƙara kaimi wajen kawo ƙarshen cin zarafin yara da ake yi Malam Shu'aibu Adam sakatare general ne na wata kungiya dake tallafa marayu a birnin Lagos.
To alal hakika wato abu ne wanda ko addini ai ya hana wannan al'amari. Alal hakika abin da zan yi kira dai irin haka she dai mu kirawo shugabanni kamar sarakuna kuma su ne gaba sa'annan mu kirawo kuma masu kuɗi. To kira da nake yi ga masu kuɗi da kuma masu hukunci kamar shugabanni da su yi kokari su jawo hankalin masu kuɗin mu.
Shi ma a bangaren sa Comrade Musa Jika memba a kungiyar Amnesty International ya bayyana irin wannan matsaloli da cewa ba abun wasa da shi bane kuma dole ne gwamnati su tayi tsaye wajen kawo ƙarshen sa kamar yadda sauran kungiyoyi irin nasu ke yi
mu yanda muke kallon wannan yanayi ne yanda ake cin mutuncin yara ake kuma zaluntar su ake kuma kona su ake musu abin da aka ga dama wanda ya shafi take haƙoƙin su wanda yake Allah ya riga ya ba su kuma ƙasa ta ba su kuma doka ta ƙasa ita kanta ta ba su wannan yanci to amma babban abun bakin ciki a yau shine sai ka ga mutumin da kake kallon ya isa ya jika da kai a shine kuma zai koma wanda yake zaluntar ka yake cin mutuncinka yake kuma wulakanta ka so saboda haka anan wannan abu da ya faru musamman anan jihar Lagos na wannan mata wacce ta rika cin zarafin yaro da duka da wulakanci dan babu babban wulakanci a hada ka daki
wanda yake ya shafi daki ne na karnuka. So kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne. Banda dukan da tema yaran, rafin yaro da duka da wulakanci dan babu babban wulakanci a hada ka daki daya da gida wanda yake ya shafi daki ne na karnuka. So kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne. Banda dukan da tema yaran, wanda yake mu muna kallo da ma kullun ya kamata iyaye su rika juriya da kuma daurewa akan abubuwan da suka same su na abin da ya shafi talauci da fatara din nan. Amma in iyaye za su jajirce su rike ƴaƴayensu suna tattare da su, ina tabbatar maka yawancin zarafin yara da yawancin mutuncin su za a samu saukin wannan. Amma duk inda aka kai aka kawo wannan mata, ya kamata hukunci ya haukanta a kuma hukunta ta. Wanda yake a yanzu wannan mata tana kurkukun kirkiri domin abin da ta yi na zaluntan wannan yaro da ta yi na dukan shi da kuma jefa shi ɗakin karnuka. Kaga wannan ba ƙaramin take haƙƙin bil'adama bane, kuma ba ƙaramin cin mutuncin bil'adama bane. Saboda haka mu ba za mu bari ba, kuma ba za mu kuma batta ba. Amma muhimmin abu wanda muke so mu kira, ya kamata mutane su fahimci muhimmancin ƙananan yara dinnan da ake yawan cin zarafin su. I mutum sai ya haifi dan shi, sai kuma ya dauke shi kuma ya bada shi shine kuma zai rika neman mashi abin da zai ci yana gudanar da rayuwar shi. Wannan ba karamin kuskure bane, wannan al'amari ba daidai bane. Saboda haka muna kira ga gwamnati da ta dauki mataki akan wannan abu wanda wannan mata ta yi a nan jihar Lagos.
To za mu ci gaba da zuba ido da kuma kasa kunne domin jin inda aka kwana kan wannan batu. A mako mai zuwa za mu nufi jihar Katsina, inda mahara suke cin karansu ba babbaka, lamarin da ke tauye haƙƙi da kuma dagula rayuwar iyalai da dama. Kafin nan, a madadin wakilinmu Babangida Jibrin da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya.
To madalla gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
To a takaicen, yayin da tashi-tashin hankula masu nasaba da tsinar baki ke daɗa yaduwa a sassan Afirka ta Kudu, jiya Laraba, Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya, bayan da wasu manyan kamfanonin Afirka ta Kudun aƙalla biyu da ke Najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda hare-haren da aka kai masu. Saboda munin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian ta yi a Bahamas, har 'yan ƙasar sun fara rasa yadda ma za su bayyana al'amuran. An yi ta amfani da kalmomi masu nuna halin firgita da ban tsoro kan wannan batu. Wani ba Amurka wanda ya shiga kungiyar ta'addancin nan ta ISIS a matsayin mahari har ya kai ga matsayin Amir, yana fuskantar wasu sabbin tuhumce-tuhumce da kuma yiwuwar fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai. Yayin da Amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man Iran, wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci, har ila yau dai shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diplomasiya da Iran ɗin. Jiya Laraba, ƙasar Pakistan ta yi gargaɗin cewa ƙasar Indiya na abinda ta kira shuka wani masomin yaƙi a yankin, ta wajen ɗaukar mataki masu ko matakai masu cike da takaddama a Kashmir.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da hantsi. Sai dai kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ko kuma mu taya iyalan gidan sarkin Gwanjawan Kumasi da na gidan marigayi Alhaji Abdullahi Mai Littafi na ɗaurin aure 'ya'yansu Adamu Mahmud Abdullahi Mai Littafi da amaryarsa Jamila da Rabiu sarkin dawaki mai tuta na Gwanjawan Kumasi, wanda za a ɗaura a gobe Juma'a a masallacin da ke Seven Sisters a birnin London, in ji Muftahu Abdullahi Mai Littafi. To Allah ba da zaman lafiya. yanzu a madadin kowa da kowa zan sashi Hausa da muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya ba da umarni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington ke sallama da ku. Salamu alaikum.